بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار باهك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada mu a daidai wannan rana ta Alhamis 3 ga watan Muharram shekara ta 1448 wanda ya daidai 18 ga watan Jun 2026 miladiya. A wannan majalisi namu da albarka da muka saba muna karatu cikin kitabun Tauhid da babban malami Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ta'ala ya gashi rahama. Mun gama babi da malami ya kulla mana wancan sati, babu qaulillahi ta'ala wala inna azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra. Za mu shiga wani sabon babi wanda yake da alaka da shi babu. Malami ce babu qaulillahi ta'ala falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. وانا بابي بانا يا قل لا من الشيء أبنى ساديت يخاو من الشيء إداتي دا باب دي يقبع تيشي babu wajabcin mutum ya zama akwai cikakken godiya ga Ubangiji akan dukkan ni'imar da ya masa. Mun karanta hadisi wacin sati na mutane guda uku da Ubangiji ya jarabce su. Na farko akwai al-Adras wanda ke Zabiya, mutane na ƙyanƙyaminsa abinda Ubangiji ya jarabce shi na jiki. Sai Aqra wanda mai ɓanke da kora a kai, sai kuma al'a'ma wanda yake makahu. Kowanne aka ba shi dukiyar da yake ƙauna, amma idan za a kwatanta ma wataƙila ka ga dukiyar shi makahu ita ce take kuma baya, saboda shi al-Abras an ce an ba shi al-Ibl, an ba shi raguma. Al-Aqra an ba shi baqratan hamilan, wato ita ma saniya mai ciki mai haihuwa. Amma shi wannan bawan Allah al'a'ma sai aka ce an ba shi wato al-ghanam fa udiya shatan walidan, aka ba shi wato akuya wacce take ta mai haihuwa, wacce in ta zo haihuwa ma wato zai ta karɓan haihuwa so ɗaya so biyu so uku, shi ne walidan. Amma sai shi wannan bawan Allah shi ne jarabawa, shi da aka ba shi tumakai ya samu garken tumakai sai ya zama da ya ci jarabawa a wajen Ubangiji ya gode masa. Wanda dama wannan ita ce makasudin da ya sa Ubangiji mu halice mu, saboda duk wata ni'ima da ya mana, ni'iman ƴaƴa ne ko ni'iman dukiya ko ni'iman abin hannu, to abin da ake bukata shine mutum ya duba dan ya fuskanci wannan ni'ima din da godiya. Godiya kuma ba kawai a fuskan baki ba, alhamdu shine godiya da zaka yi ya maka ni'ima ko ba maka ba, amma shukuru shine godiyan da zaka gode da an maka. Ubangiji ya halice ka ya halice ka a wani waje wanda yake ya gewaye ka da iyayenka da ƴan uwanka ƴan adam da gewaye ka da dabbobi ba, sannan kuma a yanayin rayuwar tun kana yaro yanda ya dinga tarerayenka ya dinga rainanka a cikin ciki har ka fito, sannan kuma bayan ka fito ka zauna da mutane da zaka sun ɗebe maka kewa, sannan kuma bayan wannan in mutum zai aure ya aure ya ba shi abin hannu bai ta hana shi ko iska ba, to wannan duk abin da Ubangiji ya sa yi bawa haka saboda ya duba ya yaba. In ya yaba kuma amfanin yaba kyauta ta kuici shi ne wato ya bauta ma Ubangiji ya zama ya so shi soyayya mafi ƙololuwa, soyayya da babu kamanta. Ba shi wa yanzu misali ya ce wai zai haɗa Ubangiji da manzo Allah a wajen soyayya, ba a haka. Sai dai ka zama kana son Allah fiye da komai da kowa, manzo Allah za ka so shi fiye da duk wani ɗan adam, za ka so shi fiye da duk wani mahaluki, inda Ubangiji da shi ya haɗa ka shi ne sadau ɗinka sadau alkhairi, amma ba ka da dama ka ce za ka haɗa manzo Allah da Ubangiji a wajen soyayya. Ladina amanu ashaddu hubban lillah, haka Allah ta'ala ya faɗa. Wannan abubuwa su ne godiya, in ka ce kana son to banda ka ce kana so kuma a same ka ka bautantu zuwa ga Ubangiji duk jikinka baki ɗaya ka riga ka saukar da su, sai abin da Ubangiji ya ce yana so kai ka zama bawansa Abdullahi, a Abdullahi al-Abid ba Abdullahi al-Mu'abbad ba. To wannan babi da malam ya buɗe mana a irin wannan mahangan, malam ya ƙara hangowa wata aya wacce take tana da wajen fasaranta ta da ɗan wahala, shi yasa na fara wannan shimfiɗan fasaranta ita wannan aya ta da ɗan iskali. To insha Allah wataƙila wannan zaman za mu yi ƙoƙari wajen bayyana wannan iskalin ne, in ya so sai mu faɗi a mecece mafita cikakkiya da malamai ke faɗa gami da aya. Ayan farko bari in karanta in fasara mana sai ku je inda kuka ku iskali take. Malam ce babi zai yi magana akan faɗin Allah ta'ala a lokacin da Ubangiji ya ba su ɗansu lafiyayye mai cikakken halitta, sai suka koma suna yi ma Ubangiji tarayya a abin da ya ba su mai yawanshi. Ibn Hazm al-Zahiri sai ce malamai sun yi ittifaqi akan haramcin kowane suna da za a danganta ma Ubangiji wani Ubangiji, kamar a ce bawan Amru ko bawan Ka'aba ko abin da ya kama da wannan, sai dai Abdul Muttalib wannan shi ya tugace shi. Akwai sabanin malamai kan wannan, amma insha Allah muka za mu tattauna kan wannan, shi ma magana mafi inganci ba halitta ba. Malam ce yace kuma daga Abdullahi dan Abbas yana fassara wannan aya, falan ma atahu ma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahu, sai yace a lokacin da Annabi Adam ya kwanta da matansa wato Hawwa, sai Iblis ya zo masu sai yace ni ne wannan abokin nan naku, ma'abocin nan naku wanda ya abokance ku a cikin aljanna ya fitar da ku daga aljanna, wallahi ko dai ku yi min da'a a wannan duniya ta maliki yau bidini, ko kuma in sanya ƙahona wato in sanya ƙaho a guda biyu na wato al'ayil shi ne al-wa'al kamar wato kamar akuyar daji, za ka ga tana da ƙaho sosai, sai ko in kafa wannan ƙahon nawa ma wannan yaron in ya fito ba ya kharuju min batni ki in sa di yanda zan yi in sa sai ya fito daga cikin kiki hawa fa shuqu sai in sa shi in sai ta wannan kawai da ya fito sai coke shi sai ya mutu. La wala af'alanna wala af'alanna, yace zan aikata haka zan aikata haka, yana tsoratar da su ya khawifu kuma wala yace yana tsoratar da su, sai ce in kuna so in kyale shi to ku sa mishi suna Abdul Harith. Wasu daga cikin malamai sun faɗi cewa yana daga cikin sunaye wanda aka yi ma Iblis laƙabi da shi lokacin da yake mutumin kirkinsa. Al-Harith ne mai himma, wataƙila an lura da yanayin himmarsa wajen ibada. Amma ɗan adam kusan shi ma kowa ɗan adam Harith ne Hammam bin Tumayl zuwa cikin hadisi. Babu wani ɗan adam face za ka same shi yana aikinsa, ko dai wanda ya sa kanshi ko da Allah ya sa shi. Amma babu wani da ya zauna haka nan baya aikin fari balle na baƙi. Ko dai yayi aikin kirki ko yayi aikin banza dole a samu ka shi Al-Harith Al-Hammam. Sai suka isi mishi da'a, sai yaro ya fito na ɗaya matacce na biyu matacce, wani aka ruwayan suka nuna ina haɗa ruwayoyi ne malam anan ya ruwayan da ya kawo da ruwaya ce ta Husayf ibn Abdurrahman Al-Jazari
ya aka shi kawai
fa kharaja mayitan sai wannan dan yafto a mace fa kharaja mayitan thumma hamalat fa ata sai ta kare yin ciki to wannan marwa ta dan gajarce ta kare yin ciki suka dinga zuwa haka ba sa rayuwa to sai daga ƙarshen abin ya kara zuwa musu ya ce musu to ga dai abin da na faɗa muku tun a baya ko dai ku yi min da'a ko da dai ban ce ku bauta min ba na san ba za ku bauta min ba amma ku mai da shi ya zama sunan wato kun ce Abdul Harifi kun ga bai ce su ce Abdul Iblis ba sai ya ce su ce Abdul Harifi to Al Harifi shi kanshi wannan wata mafita ce watakila zai iya ba su annabi Adamu a mafita dan kawai wanda ya ce wai gashi nan Allah ta lalace sai shirka to ya za a yi kaza 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 zan zo ta lawagan malamai kan wannan fa adrakahu wa hubbul walad sai wannan san dan nasu sai ya wato riske su wannan din ana san Allah baka cewa wato da yanayin namiji ya zama yana da rauni gami da abin da shafi iyalinsa mace da kuma namiji da uwa da uban duka suna da rauni kuma abin da shafi yaransu saboda haka wani abu ne da za mu gado to annabi Adamu sai zama wani lokaci ubangiji cikin hikima sai ya sa shi zai fara irin waɗannan abubuwa sannan kuma daga baya tajriba ce yau da gobe ne da abin da bai sani ba bai taɓa yi ba ai sai ka ji ka kai kuskure sannan kake dawo ba trial and error trial and success in the masana saboda haka malam ya kawo mana ruwaya ce fa adrakahu mahubbul walad sai san wani dan nasu wanda za a haifa sai zama ya riske su ya rinjaye su san ba yahu Abdul Harith sai suka san ya ba wani yaro suna Abdul Harith fadhalika qawluhu ta'ala ja'ala lahu shuraka fi ma atahum wa wannan shine abin da ubangiji yake bada labarin cewa sai suka sanya masa ababen tarayya abin da ya musu baiwan shi shi ubangiji shi ya ba su amma kuma suka je suka juye da shi mai kwasce bawansa suka ce bawan kuma wani wanda ba shi ba wanda ya ce Ibn Abi Hatim shi ya fitar da shi Ibn Abi Hatim Razi sannan kuma ya fitar da isnadinsa ingantacce zuwa Qatada Qatada yake cewa shuraka fi ta'atihi sai ma Allah tarayya ne a wajen yi masa da'a wala mai kun fi ibati amma ba wajen bauta zuriyan ba amma duk bauta ibada duk da'a ce hakikalin bauta ta ma zo yin tattauna dai wannan dai abin da ba haka yake haka yake sannan kuma misalin sai wa qala misalin sahihin an mujahid shi ma da isnadi ingantacce zuwa gare shi fadan Allah ta'ala ina tana salihan qala sai yake cewa ashqa an la yakuna insana suna gudun kar ya zama dan ya zo ba mutum ba ya zama an je da arkirkita halittar ce ko ya zo mushawwa ya zo a mai halitta da ke na ciya wa zakara ma'anahu an al-hasan wa sa'id kuma wannan ma'anar wannan tafsirin an rawaito shi ba ibn abi hatim radi ya ambaci wannan ma'anar wannan tafsiri daga hasan al-basri daga sa'id ibn jubair da wani su ma da wani su to wannan shine abin da ya faru ko abinda malamai ke ruwaitowa game da wannan aya bari mu fara fasara ayan baki daya ku ji yanayin inda aya take Allah ta'ala a farkon wannan aya na cewa huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida ubangiji shine ya halicce ku daga rai daya aka ce rai daya kaga zai zama annabi Adam kenan wasu da mutum malamai sun fasara rai daya Adam ba annabi Adam ba suka ce min nafsin wahida wato da ainihin jinsin wahid daga jinsi daya huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida ay min jinsin wahid daga jinsi daya kamar yadda yake laqad ja'akum rasulun min anfusikum min wani annabi ya zo muku daga kawunan ku ai daga jinsin ku ya adam ba daga dabbobi ba da huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida ubangiji shi ya halice ku daga rai daga cikin jinsi daya bai halice ku wannan mutum wannan dabba ba a kowanne sai aka aje mishi jinsin sa iri daya وجعل منها زوجها كو ubangiji ya sanya daga wannan ran a cikin daga gareta akwai aka sami wato matan ta
wato ita wannan rai daga jikinta ko daga zaki ta aka samu wannan wanda zasu zai zauna da ita a matsayin mata shi dan adam na farko kenan wannan idan muka ce ana magana annabi adam in kuka in aka ce kuma ana magana daga jinsi daya to wannan ana magana kawai ɗan adam baki daya to wannan gaskiya zai wuya kuma ya zama tafsirin haka ya zama saboda wannan ja'ala minha kace ai min nafsin wahida idan min jinsi in aka ce min jinsi kuma abin ya zama wani iri kuwa liyas kuna ilaiha saboda ya samu natsuwa tare da ita alamma ta gasha ha lokacin da ya kwanta da ita hamalat hamlan khafifan sai ta yi dauki ciki ciki karamin ciki amarrat bihi ta dinga tafiya da wannan ciki haka alamma aqalat amma lokacin da suka da wato tai nauyi da'a wallahi rabbahuma sai suka roki ubangiji suka roki Allah ubangijin su cewa la'in atitna salihan idan ka ba mana bayan wannan da da cikakken halittarsa lanakunna minash shakirin zamu zama daga cikin masu godiya alamma atahuma salihan a lokacin da ubangiji ya amsa addu'an su ya ba su wannan da da cikakken halitta ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma sai suka sanya mishi abin tarayya a cikin abin da ya ba sai musu baiwa ta fara da wannan magana kamar annabi adam kuma kaga an fara shi a yin shirka annabi Allah zai shirka fata'ala Allahu amma yushrikun to bage ce Allah ya wuce gaban abin da suke masa shirka da shi ya daukaka gaban abin da suke masa shirka ayushrikuna ma la yaqulu shay'an yanzu za su dinga hada ubangiji da wato wani abu da baya iya halitan komi ko kuma yukula kuma sai dai a halice su wala yasbi'una lahum nasran wala anfusahum yansuru ko za su iya wato taimakon su da wani abu ba ko ba su taimakon kansu ba su kansu wannan gaba ta karshe da karantawa ran izbil izma an koma ana magana kuma da sauran ayan adam idan ma ita wannan aya huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghasha hablan khafifan to wannan shi ake magana ko annabi adam ko ba annabi adam to akwai sabani sosai tsakanin malamai musamman mutaakhirun galibi sabanin ba a samu wajen magabata ba magabatan mu manya sahabbai da manyan tabi'ai ba samu sabani wajen su akan tafsirin wannan aya ba to amma da mutaakhirun su ne suka kawo su maganganu daga baya kamar da nace farkon fasara da aka yi min nafsin wahida su a wajen malamai shine annafsul wahida ana magana annabi adam saboda ubangiji ya ce waja'ala minha zawjaha ya sanya matar wannan ran daga jikinta daga zatinta kaga wannan ubangiji ya riga yayi bayani wannan kusan a wajen magabata babu wani wanda ya saba kamar da ibnu jarir al-tabari ya faɗa cewa wannan ana magana annabi adam ne wanda suka ce ba annabi adam wato ku su dace ba wannan shine fasaran da ake rawaita daga mujahid ibn jabr ibn abi najih al-makki yana rawaita daga mujahid ibn jabr a matsayin cewa wannan ana magana annabi adam shine kuma abin da aka ruwaito daga sa'id ibn qatada ibn da'amt as-sadusi shine kuma aka ruwaito daga abu salih zakwan as-samman az-ziyat shine kuma aka rawaito daga bahaq ibn muzahim shi aka rawaito daga abul bahtari sa'id ibn fayrus duk wannan shine riwayar ake rawaito wannan manyan tabi'ai ne ko shi aka fi daga sa'id ibn jubayr kuma riwaya ce daga sahih basri kamar daga shimalan ya kawo mana kuma shine abin da tabbata wannan muna magana tabi'ai kenan shine kuma abin da tabbata daga samura ibn jundub daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kuma abin da tabbata daga abdullahi ibn abbas shine kuma abin da ake rawaito da isnadi mai dan rauni daga ubay ibn ka'ab ubay ibn ka'ab ya rasu shekara 30 bayan hijira kafin kutuba ibn affa inda ya tabbata isnadin zuwa wajen su zai wuya ba idan ba ba shi hukunci na cewa daga manzo Allah kai tsaye aka samu wannan abin nan ba to sai fasara ta biyu da wasu malamai suka yi wanda sai ibn uthaymeen a ce al-qawl mufid shaydan min kitab at-tauhid sai yake cewa a wannan huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida abinda ubangiji ke magana ai min jinsin wahid daga jinsi daya saboda dan wai dan ya guje ba wato fasaran cewa annabi adam ya fada shirka dan ya guje ma wannan to amma irin wannan abubuwa aka ce haka za a bi mutum da abinda bai gane ba ya kawo abinda yake to an yi kokari kware daga sai wajen a yi fasara dai mai kyau wannan wani kokari ne daban amma dai a kauce wa fasaran magabata wannan ita ma kuskure ce dole a je a wajen magabata nan a ga shi sa ma wajen malami suka ce babu wani malami abuntacce daga cikin sahabbai ko abin da ya biyo bayan sahabbai da ya fasara ayan cewa ba ana magana annabi adam a farkon ayan ba babu wani malami da ya faɗi da ya faɗi wannan har wasu sun yi kokarin ma cewa ba Adam Adam bane wannan tafsiri ne imbida tafsiri ne imbida kaga Ibn Uthaymeen yayi fasaran wacce take mace dace da fasaran da manyan malamai suka yi ba aka ce wacce tafsirin ta bid'a ce amma shi ba a ce kuma shi ya zama bid'a ba ba ko da shi daga bid'a ba kamar yanda yanzu wasu suke da wannan aqidar ba cewa Allah ta'ala yana yaskura ilaiha shine wato saboda samu na tsuwan shi tare da mata da ubangiji ya halitta masa falan mata gashaha ai jama'a wato lokacin da ya wato lullube ta ya kwanta da ita hamalan hamalan khafifa sai ta zama ta sada dauki ciki mai sauki tana tafiya da shi ba mata jin komi wato ubangiji yana bada labarin a farko al'amari yanda dan adam yake samu yake faruwa kamar tsuwar ruwa yanda ya ga tsuwar ruwa to anan ubangiji duk a ciki ubangiji zai fitar masa da arzikin sa da kamannin sa da gudugo ne gajere ne wane ne duk a cikin wannan tsuwar ruwa wanda yana nuna maka girman shanin ubangiji duk a wannan tsuwar ruwan anan shine ubangiji kuma ke wannan yana nuna maka cewa a talabarin ubangiji ya wuce yadda muke tunani sai ubangiji fa marrat bihi wato kawai ta ringa tafiya da wannan ruwan tana miƙewa ta hada ba bata da komai har zuwa lokacin da kuma abin zai gagare ta dan karamin abu ne ya shiga amma kuma daga baya sai zo ya gagare ta idan ba akqalat a lokacin da sai wato ta sami cikin yayi rauni shine sai suka tambaye ubangiji cewa suka roƙe shi to ya ubangiji in ka bada bayawar sa salihat nan salihan ta ko dai wato mai cikan halitta ko bai zama ya fito a ba a yanayin yadda yake fitowa wanda halittarsa ba cikakke ba wato tamul khaliqa kamar yadda malamai wannan shine fasan da galibi suka yi to zan fasara mana za ku karanta mana ruwayi da ake da shi a wannan babin sannan mu sai mu ji su abinda malamai ba suke cewa su cikin wannan ruwayar ba me suke fada ruwayar nan da malai ya kawo ta a kasa da ita zamu fara ko gabani ita ma ruwayar Samura ibn Jundub ibn Jarir al-Tabari ibn Abi Hatim al-Razi Imam Ahmad a cikin Musnad dinsa a ruwayani a cikin Musnad dinsa shi ma suna fitarwa al-Hakim an-Nasa'i a Tirmidhi a cikin Al-Jami' suna fitar da shi ta hanyar Umar ibn Ibrahim Abu Hafs al-Abdi da katana daga Hasan al-Basri daga Samura ibn Jundub Samura yake cewa manzon Allah ya ce shi a wannan ruwayar ma ce aka manzon Allah ya ce walamma waladat Hawwa lokacin da Hawwa ta haihu qafa biha iblis sai iblis ya wato gazo yi wajenta yazo yana zaka yi ta fa kana la ya'ishu laha waladin ta kasance ba wani yaro da yake rayuwa in ta haihu da zaran ta yaro sai koma فقالت سيتي سميه عبد الحارث يكسن يا مش عبد الحارث فإنه يعيش ده سندير أيوه فسمت هو عبد الحارث يكسن يا مش عبد الحارث وعاش سير أيوه وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره وأن واتو إن جذب كتر وان شيطان نيدا لقم أمر رنسا وأمر أمر جدي نيدا قام السي وذنبا وأن الرواية وأن الرواية لما كان رواية رجال هو ثقات وأن سكر رواية وأن الرواية su manyan abuntattu ne suke ruwaitowa a in ba shi Umar ibn Ibrahim Abu Hafs al-Basri ba shi kuma Saduq ne nagari ne shi kansa nagari ne kawai dai masalancin malamai da Imam Muhammad sirran na hadisin da yake yi da Qatada kuma wannan ta daga cikin hadisin da ya ruwaito da Qatada yana da Amatu Sadusi shi da masalancin malamai suka yi kokarin rawaita hadisin babu Tirmidhi ba ya kawo hadisin Hasan al-Gharib ruwaya ce wacce take ga ta dai akwai wasu ruwaye da suka zo suna karfafar ta amma dai cewa manzo Allah ya fada to ba san wannan ruwayan ba daga wani mutumi sai ta hanyar shi Umar ibn Ibrahim da Qatada da yawa da cikin malamai kita sun ruwaito daga Abdul Samad ibn Abdul Warid a matsayin maganar Samura ibn Jundub ba maganar manzo Allah ba wannan shine abin da ya tabbata a hadisi shi wannan malamai Umar ibn Ibrahim da yace manzo Allah ya fada magana fi inganci ba magana ce ta manzo Allah ba magana ce ta Samura ibn Jundub to ko da muke magana cikin saboda Ibn Jundub kaga dai ana nan dai sahabi ya fada saboda ruwaye da suka zo a kabar ya kawo ruwaya daga Sulaiman ibn Tarkhan at-Taymi da ya ruwaito daga Abul Ala Yazid ibn Abdullah ibn Shikhir daga Samura ibn Jundub zan maganar sa da haka magana mafi inganci maganar wannan sahabin ne ba maganar manzon Allah ba wannan Ibn Kathir ya fadi haka a cikin tafsirin sa to amma kai ko da mun ce maganar Samura ibn Jundub ne ya to ya zai faɗi haka shi ina ya samu wannan zai yi ya faɗi wani abin da yake al-qarh al-qarh ne wato zai zama kamar wani kushe ne ga annabin Allah dole sai yana da wani ilimi da yake fadi sai zama shi kamar shine source of buzuwan sa sai barka tana cewa da kila ya fara wannan karatu ne daga Ka'ab ibn al-Ahbar Ka'ab ibn Mati al-Himyari daga cikin abu da ahli kitab ke fada ko kuma Wahab ibn Munabbi ko kuma wasu daga cikin masana ilmin ahli kitab suke fada wannan maganar Samura ibn Jundu shi ma ya fada alayi hal da Samura ya fada wannan maganar to banda shi kuma akwai riwaya daga Abdullahi ibn Abbas idan ta tabbata Imam Tabari ya ruwaito wannan riwayar ta hanyar Muhammad ibn Ishaq ibn Maghazi wasiyar Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar al-Madani yana ruwaito daga Daud ibn Husayn daga Ikrima Maula ibn Abbas daga Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas da shi ya maro daga wani karin kissa yace kanat Hawwa'u talidu da Adama auladan Hawwa'u ta kasance tana haifa ma annabi Adamu yara fayu'adhibuhum Allah wa fayu'adhibuhum lillahi ta'ala sai shi annabi Adamu sai ya bautar da su zuwa ga Allah ta'ala sai ya ce musu Abdullahi da Ubaydillah annabi Adamu sai ya sanya musu Abdullahi da Ubaydillah ونحو ذلك فيصيبه من وسوسه سيسوسه قوبا فلا سو داي سوسي با فاتاهما ابليس وادم سي ابليس يذوب ادم ادم يذوب كما واتو ايتا حواء فقال سيتي انكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاشا ان لا كسان جا مش با اكو سوسين دا كوي سا مشي اندو دا راي فولدت رجلا sai ta haifa namiji fatan mahu abdul walid sai san ya mushi abdul harith sai san ya mushi abdul harith fa fihi azal allah ta'ala qawluhu huwa alladhi khalaqahu nabi da haka ubangiji saukar da wannan aya wanda mun karanta yau wannan isnadi ne hasan duk da akwai muhammad ibn isa sa'al maghazi wa siyar bai karanta saurare ba to amma dai ya wato ya samu mutaba'a riwayar daga abdullahi dan abbas akwai kusai riwayar kusai ibn Abdurrahman al-Jazari wala mala ya kawo a gaba tana masa mutaba'a ya rawaito daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullahi ibn Abbas a cikin ma yana cewa la tudiyani ni aw la ja'alanna lahu qarnay ayyid ko dai kuma da ko inda choke shi da kaho haka ya fada ko sanan kuma banda Abdullahi ibn Abbas da wadannan riwayoyi da suka tabbata daga Abdullahi ibn Abbas su ba haka ibn Muzahim su Abi al-Awfi sai ibn Jurayj da su ruwaito ruwaya mun sala daga Abdullahi ibn Abbas na kare wannan ruwaya ta tabbata daga Abdullahi ibn Abbas kuma ba sahabi guda biyu sai tabbata da wannan kissa din banda sahabi kuma wannan shi da ake ruwaitowa daga Ubay ibn Ka'ab sai dai a cikin isnadin Ubay ibn Ka'ab ibn Abi Hatim radiyallahu ruwaito akwai rauni akwai Sa'id ibn Bashir al-Azdi yana da rauni sannan kuma akwai wani malamin sa Uqba ni ban gane wane ne shi ba sannan ya tabbata kissan daga Sa'id ibn Jubair al-Wadi ibn Abdullah ibn Abbas wannan ya tabbata tabbas riwaya sai yana wurin Abubakar yana wurin Abdurrahman ibn Abi Hatim radhi abin da nake tafa da wannan maganar saboda ba shi wa kawai dan an kawo wata kissa kai abin ya sha baka kai sai ka ce zaka share shi da tunaninka dole ka hakura ka in ma gabata ka suka faɗa yadda tunda su suke riwaya waɗannan abubuwa ilimin to ka zai sai ka je kan san meye fasarar galibi wasu malamai suna yi da kyakkyawan manufa wajen da abin sa ga kamar zai ci karo da rataba ta annabawa sai a ce to a share shi kawai to mu a wajen mu kuma a wajen malaman mu da muke dauki kato wajen su suna ga mana cewa duk abin isnadin sai tabbata zuwa wajen magabata ko ba ba manzo Allah ba eh tabbata zuwa wajen magabata ko da ka gashi kai kamar ya ci karo da kai mutunci ko wani abin da kake ganin gidanan mutunci ne kai a wajen ka to ka hakura kawai da wannan riwaya tukuna ka je ka gani me malamai ke fasarawa wannan riwayar kusan ita ce riwayar magabata baki daya so wani kawai malami daga baya zai ci shi mai jaddar bayar ba to kaga ba za mu wato sake jiki mu sallama masa ba wannan kaga muka ce ta tabbata daga Samura ibn Jundub daga Abdullahi ibn Abbas wannan riwayar ta tabbata daga wajen su in ma muka ce maganar Samura ce in kuma muka ce maganar Mazalla ce kaga za ta zama Mazalla shi ya faɗa to banda wannan akwai sai Sa'id ibn Jubair riwayar sa da wajen ya ibn Jarir al-Tabari da Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi sannan kuma banda shi akwai Ikrima ibn Abi al-Tabari ya fitar da isnadin sa ingantacce zuwa ga Harun ibn Musa al-Nahawi daga Zubair ibn al-Khirrij daga Ikrima shi ma ya fara wannan kissa din sannan kuma wannan ita ce riwaya ake mutunta da Mujahid gashi da ruwayarsa adan baba da ya kawo da ibnu abi najir yana ruwaitowa daga mujahid ibnu jabr ya bada wannan kisan shi ma sannan kuma ruwayar ta tabbata da qatada ibnu da'amat as-sadusi at-tabari da shi da ibnu abi hatim ar-razi da kuma abdurrazzaq as-sunani suna fitar da wannan ruwayar daga ma'mar daga qatada da kuma sa'id ibnu abi aruba da qatada sannan kuma wannan shine fasaran ad-dhahhak ibn muzahim shine fasaran abu salih zakwan as-samman daga cikin tabi'i isma'il ibn abi khalid dake rubutuwa daga daga abu salih zakwan as-samman sannan kuma shine fasaran abdurrahman ibn zaid ibn aslam shine fasaran as-suddi kuma shine ikhtiyarin shaykhul mufassirin ibn jarir at-tabari at-tabari shi kansa shugaban tafsir na duniya baki daya to wannan shine tafsirar sa gashi abin da yake fada yace wa awwal qawlaini bis-sawab magana da tafsir ta daidai qawlu man qala shine magana mai cewa wa alabi qawlihi abinda ubangiji ke nufi da maganar sa falamma ataahu ma salihan a lokacin da ubangiji ya ba su wannan dan da cikakken halittar sa ja'ala lahu shuraka sai suka wato sanya masa abokin tarayya a cikin abinda ke ma ataahu ma ce abinda ubangiji ya ba su baiwan shi cewa shi wannan shirkin da ake magana da filisimi sun yi ne a suna la fi al-ibada ba wai abota ba ba wata Allah ba wa anna al-ma'na bidhalika adam wa hawwa kuma wanda ake nufi su ne adam da hawwa li ijma'il hujja min ahli at-ta'wil saboda ijma'in malaman tafsiri akan wannan fasara ijma'in malaman tafsiri akan wannan fasara ibn jarir at-tabari yace ijma'i galibi yana magana jumhur ko jama'ir ahli al-ilm amma dai anan ma dai ma dace kusan ba musan wani marwayi da yazo wani malami da yazo ya yace wannan labarin ƙarya bane a gabanin ibn halim al-zahiri ibn halim al-zahiri shine yazo cewa wannan duk ƙarya ne shi bai da ba shi to ibn halim al-zahiri da ba dai ya saba da abin da ya sha mushi kai kawai kokarin yace shi bai da ba to wannan kuma ya daga cikin abin da shi kuma sa mu sunna a wannan duk wanda kuma ya bi shi a wannan ra'ayin to shi ma ya bi wajen wato kusan ya kushe magabata da mun in ka ce wannan dubbin su inganta ba ko magabata na faɗa wannan ba duk kai kake ce musu kana yi ba annabawa ne jere su ko ko kafi sai girman annabawa ne zuwa su kawo wannan ruwayan wato su da suka kawo suka faɗa ta abin tafsirin wannan ayan kai baka ce kai baka bayar da baki da to kaga wannan bai zama daidai ba daga cikin abin da wasu daga cikin malamai suke hujja da shi wajen cewa wannan ruwa bai tabbata ba akwai hujja ta fuska guda biyu fuska farko ta fuskar ruwaya su ba akwai ruwaya da ake da shi daga Hasan al-Basri ce ce wataƙila wannan aya ana magana Yahudawa ne da Nasara yanayin yadda suke da kuma sauran mutane wanda suke Allah ta'ala mutunci sai kuma ɓangaren nazari musamman ibnu Uthaymeen a cikin al-Qawlu fi na ga ya wato ya zage gwandunsa ƙwarai da gaske wajen kawo hujjar cewa wannan labarin bai tabbata ba to ruwayan da suka kawo ruwayan farko shi ne ruwayan da ibnu Jarir al-Tabari ya fitar ta hanyar Amru bin Ubayd daga Hasan al-Basri Hasan al-Basri ke cewa kana hada fi ba'd ahli al-milali wannan ya tafi ne akan wasu daga cikin mabuta addinai kawai wallahi kun bi adam ba ana magana da ba adam ba idan wannan ruwaya ta kasar waya ce mai dan rauni Amr bin Ubayd babban katafaran ba mutazili ne shi almajiri Hasan al-Basri adam katafaran ba mutazili ne malamai sun soki lamirin shi san gaske yadda dai mutumin mai gaskiya ne ko ba wai inda wasu ba sun tsaya tashin ba sun ce ya fara yin ƙarya tunda bid'a sai yawa tunda ka san dama galibi in ka kawo bid'a to zo da kawo wani abu da zai kara bid'a kai ko da ta hanyar gaskiya ko ta hanyar ƙarya to ibnu Awd da su da Mu'ab ibnu Abi Mu'ab sun ƙare tashi musamman ruwaya sai yake daga wato Al-Hasan al-Basri to amma dai akwai ruwaya daga Qatada shi ma da yake cewa shi Hasan al-Basri yana fassara cewa kuma yahudu wannan sara ina magana yahuda da nasara ne a wannan ayat rabbahumullahu auladan abangiji sai ba su wato yara fahawadu wa nasaru fahawadu sai su mai da su yahudawa su mai da su nasara su kautar da su to wannan shine ake magana ubangiji sun sa ubangiji a wannan tarayya to wannan ayatul basri ba ya fara wancan kisan bane shi ibnu kathir yana cewa to ai kaga inda ma ayatul basri na da wata ruwaya ingantacciya inda muka san shi mutumin kirki ne ya zai wato da shi ibnu kathir ba yana sukan fasara aya a cewa wannan shi yana sukan cewa ba ta mutu ga manzo Allah ba wannan kuma da an faɗa haka cewa da zuwa daga manzo Allah wannan da yawa daga cikin marwayta da suka rawaito hadisi daga Abdul Samad ibn Abdul Warid suna rawaito da maganan samurai ibn Jundub sannan kuma Sulaiman ibn Tarkhan, Sulaiman al-Taymi, ila rawaitar riwaya, ya rawaitar riwaya daga Abu Ala, Yazid ibn Abdullah ibn Shikhir, daga shi Samura da abin maganar sa. Saboda haka dai mun yarda cewa maganar sa ce, amma ayi sahabi da ya faɗa yanzu. Wannan kadarin kawai muke san da ba a wannan. To shi ibn Kathir na cewa inda san musu ina da riwaya. To ai kaga da a yanda muka san shi da kirkin sa da kuma wato mutunta riwayar maganar manzala da yake yi. Ba shi ba ce ya tsallake magana ya tafi wani wata magana kuwa. Amma ga shi ya faɗa wannan magana. To amsa a nan ita ce wato wannan baya lazimta haka. Za ta iya shi ya faɗi ai cewa Yahudawa da Nasara. Yahuda wataƙila yana magana Yahuda da Nasara wannan abin da suka yi shi ma ya shiga cikin dangin wannan aya. Ai za a iya ɗauka. Me ce ya zama fasaran abin da Yahuda ke yi to shi ma ya shiga ba ana faɗa ba. Wani lokaci aya ce ga abin da muka san wanda su ko saboda shi. Amma idan wani ya aiki na waɗannan zai mu ce to shi ma ya shiga cikin wannan faɗin wannan aya. Wataƙila shi abin da sun wasu yake magana kenan. Ko kuwa ya zama ya faɗa ne gabanin ya san wannan ilimin. Ya san riwayar Samura ibn Jundub. Duk da ma akwai maganar Samura ibn Jundub ya saurare shi duka hadisin sa ne ko kuwa wani ɓangare da wani hadisin kawai saurara. Amma dai idan dai an samu wannan riwaya daga Sahih Muslim wannan baya musamman kuma shi ma ana da riwaya wacce take aka san haka din. Wacce da ya faɗi irin abin da jumhur suka faɗa. Kuma in shi ya saba ma wato wannan kuma zai zama ya bada amsa akan sabuwar sauran malamai da suka fassara riwayar ga yadda suka fassara ba. Sai ga malamai suna da wata ka'ida da suke cewa idan aka samu riwaya ɗaya tana sharewa ɗaya tana tabbatarwa. Riwaya ce daga ko manzon Allah ko riwaya daga malami. Ɗaya tana sharewa ɗaya tana tabbatarwa to wane ya fi kamata ya zama ita ce ƙarshen ilimi wane ya fi kamata ya zama ita ce farkon ilimin. A hankalce misali idan aka samu ruwa daga wani na ɗaya ta ce wani ya bani naira 10,000 ɗaya kuma ta ce bai bani naira 10,000 ba to kuma an riga an san cewa ni ba na faɗi magana ta san zuciya ba bashi waka ce kuma yanzu na zo na kai ta kaina magana ce guda biyu da ita ba lokaci ɗaya ba to dole dai wancan magana akwai lokacin da yi shi wancan magana akwai lokacin to ne ya fi kamata ya zama a farko na ce wani ya bani naira 10,000 wani bai bani naira 10,000 ba ban ci kawai da kaina ba sai ba a lokaci daban-daban na faɗa shi korewar shi ya kamata ya zo a farko tabbatar shi ya fi kamata ya zo a na biyu sai da haka na biyu shi ya kamata ya kowar da farko yanzu ga na ce ɗan siyasa wani bai yi mana aiki ba a ɗorayi daga na kuma na ƙara samun ruwa daga wajen sai ce ɗan siyasa wani ya yi mana aiki a ɗorayi to in kana da wato lissafi abin da ya kamata ka yi shine ka ce lokacin da na ce ɗan siyasa bai yi aiki a ɗorayi ba to lokacin iya wannan gaban da ake kenan amma yanzu da aka zo aka sake samun na ce ya yi aiki to yanzu ya ƙara yi lokaci ya Allah ta ya ƙara ba shi aran lokaci ya ba shi lokaci ni kuma sai ya ƙara kawo magana cewa ya yi aiki a ɗorayi sai na share magana ta baya to wannan a wajen malamai masana basira a shari'a in an samu ruwaya irin wannan ɗaya daga cikin tana sharewa ɗaya daga cikin tana korewa tana tabbatarwa to sai to ko da ba mu san yaushe ne wannan bangalin ba to ruwaya da ta kore ita ce ruwaya farko dole ruwaya da ba ta tabbatar ita ce ruwaya ta biyu dan in ka ce wanta ita ce da farko to zai zama kuma dole ya faɗa ya kuma ƙara warwarewa ga ba zai yi ba ba ta mu haka a cikin bangalin malamai ba zai ba su haka gaskiya to kuma har magana manzala ba kuma haka ake samu ta to za a magana Al-Hasan Basri a can muqaddara yace ruwayan babu yace akwai wannan aya ta saka ne kan annabi Adam wata ruwaya kuma tace ba akan annabi Adam ta saka ba to me za mu faɗa kenan wanda farko ya faɗa dai yana ya samu fasu mara kyau ilimin da yazo masa bai gamsu da ilimin ba sai ya share yace babu da ya ƙara samun ilimi tabbatacce kuma sai ya ƙara faɗa shikenan to an ga babu wani takardar da juna tunda shi ba cewa yayi wadannan ruwayoyi duk ya riga ya kai su kwallon ba to wannan shine abinda wato ya kamata a fahimta Ibn Uthaymeen ba a san lokaci ko ba a san lokaci Ibn Uthaymeen to insha Allah dai muka tsaya kan wannan gaban da muka iskalin muka tafi da shi sai sati mai zuwa sai mu shiga ma'anar wannan shi hadisi din. Ibn Taymiyyah ya zo da wasu dalilai shi dalilai da yake ganin dalilai da ya kamata wannan ayan ba za a dauke ta a haka ba. Shi Ibn Taymiyyah yana cewa wato Ubangiji shi ne ya halicce ku daga jinsi ɗaya ba daga dabbobi ba. To kaga in an ce da ba tun farko ba ana magana da Adam ba ne, to idan an ce an yi shirka kaga ba wani iskari a cikin yara da Adam an samu shirka shi kenan kaga shi mu huta mu kanmu. To shi fasalin da ya yi ya ce abin da ya sa shi ne karbi wannan kissan ba na farko saboda rashin ingancin kissan. Ta yanzu kaga shi mun nuna shi mun ta inganta me da wani magabaci illa ibna zuwa zahiri. Ibna zuwa zahiri kuma a cikin malamai baya cikin manyan kanikawan masana labarai shi to da kan in yace kaza ƙarya ne wannan ba izina da shi yayin da sa'a ba wani wanda ya fi shi ilimi a wajen malamai dan abuwa da yawa yana cewa babu kuma sai an je za a tabbatar akwai shi. Sadaka abin Ibn Taymiyyah dan ya faɗa yace in labarin ba su tabbata to ya tabbata in ne zuwa ga samu rabin jin ya tabbata samu rabin jin kun gani arwaito ta hanyar Abdul Samad ibn Abdul Warid yana ruwaitowa daga shi wannan Umar daga Qatada daga Samura ibn Jundub Sulaiman ibn Tarqan shi ma ya ruwaito daga Yazid ibn Abdullah ibn Shikir daga wato Samura ibn Jundub wannan ruwaya ta tabbata. Abdullahi ibn Abbas kuma akwai ruwayan Ikrima akwai ruwayan wannan Dawud ibn Sulaiman daga Ikrima akwai ruwayan kuma Sa'id ibn Jubayr daga Abdullahi ibn Abbas Ikrima daga Abdullahi ibn Abbas sun ruwaito daga Abdullahi ibn Abbas haka kuma ba ga ibn Zahir da sanan manyan Ibn Jarir sun ruwaito daga Abdullahi ibn Abbas kuma ga su ma ya tabbata daga wajen shi sannan kuma isnad ya tabbata tu daga waɗannan magabata har Ibn Jarir ma yana cewa ijma'i ne ba ba wani malami da ta sabawa. To ya ga wani zai zo da fasar da ba wannan ba a karba ba za a karba masa ba. Sai kuma ya ce abu na biyu inji shi Ibn Uthaymeen ya ce idan aka ce kuma sun fara cikin shirka ne na suna da shi annabi Adam ya yi shirka misali to idan aka ce ba su tuba ba Qur'ani ne ya faɗi tubansu ba to me zai ya faɗa ba ayan ce fatalaqa adam min rabbihi kalimatan fataba alayhi yadda aka yi wancan shi ne misali ba faɗa ba. Idan kuka ce muka ce ba a faɗa ba saboda ba su tuba ba ne in ka ce ba su tuba ba to annabawa ka ce ai ka kawo babban laifi kuma ka ce annabawa ba su tuba daga laifi ba in kuma sun tuba to wannan abu ne wanda Ibn Taymiyyah ba zai yi ba a ce kuma an faɗi laifi amma ba a kun tuban ba bayan sun tana kirki ne wani sai ya wanke su dole wannan abu da shi Ibn Taymiyyah ya faɗa kenan. Wannan ku yi da wannan magana ta sa yana cewa to ai wannan magana ba idan aka ce annabi Adam yayi wannan shirka misali ko bai tuba ba ya tuba amma Allah ya ji ba da labari yanzu ubangiji ne ke samu kushe kuma ya za a zo da wato abin da yake a kushe ne ga manyan annabawansa bai kuma zo ya wanke su ba yace ai wannan ya ba fi banna akan ba wanda wato Abu al-Ala al-Ba'ri wanda na ta barik kisan ya ta ba mu kisan shi anan wani fitinannan mawaki wanda ya sami ya rinka samun kokonto a lamarin dokoki wanda yake cewa shi ya za a yi a ce wane ya yi an kashe za a ba shi diyan kaza amma kuma daga baya kawai za a yanke mishi hannu afuwa amma cewa ya za a ce diyan yatsa diya ne masu guguwa amma kuma inda za a zo a yanke hannun ya je ya sata kuma sai a je a yanke akan rubu dinar kawai rubu dinar amma wancan shi wancan in ya je inda za a cire mishi yaƙi ya tsane ta banganci ko ta wani abu za a biya diya za a bada wato ba duduwan zinarai ne amma shi wancan kuma rubu dinar kuma yadda shi gaskiya abu ya samu shi da wani baiti wanda ya fi wannan buɗi ba baitin shi ne ce idan ba zakarna adama wa fi'alahu wa tazwijahu bintayhi bibintayhi al-khana fa'alimna bi anna al-khalqa min nasli fajirin wa anna jami'a an-nasi min unsir az-zina wanda buɗan magana ce ya faɗa yana cewa idan muka tuna cewa annabi Adam idan ma zakarna Adam wa fi alam muka tuna wai annabi Adam da aikin sa cewa wai idan ɗansa inda ana haifa masa tagwaye to idan wannan tagwaye an haifa tagwaye wancan da wancan tagwaye za su yi aure sai ya akasa ne ko ya ce tagwaye guda biyu mace da namiji za su yi aure sai ya ce to kai wannan ka je ka aure akasin wacce take ba cikin ku daya ba ba lokacin da aka haife ku ba ai akwai wannan ruwaya kamar yadda ku sani yake ta shi gaskiya shi bai gane ba shi ba za a ga maza ba yanzu aka fara samun masu ba su ala da ka ba harka addini da shi wallahi shi bai gane ba ita idan muka tuna ji annabi adam da wannan aiki nashi to gaskiya mu zamu ce annabi adam ba wannan aiki nashi ba shine hakikanin ma wanda ya fara halitta ba al-khada al-khada shi wato fadilci kawai dan uwa dan uwa dan uwa dan uwa ganin sa su aure yace kaga sai shikenan kawai sai mu ce duk ɗan adam ba dai duka ba dai a daina wani wani cika baki kowa ba tsatsaki ba tsatsaki fadire tsatsansa min nasi fadire wa ana jami'a nasi min usulin zina kuma duka daga sinadarin zina aka haifi kowa ba shi yasa wasu daga cikin malamai suka kafa shi to amma dai shi dai ya samu hukunci ne da yawa wannan magana ta ce ai ba dole bace to yanzu misali yayin da ai ba an ba ka kai ba shi ya daba adam yanzu misali shi ma da sai ce za a yi a warkan shi ba daga cikin sa ne aka da ya warkan shi a cikin yanzu akwai wasu ne idan kuma aka ce adam yara adam adam za su aure da ba a yaran da ba nashi ba to kaga an sami wani hada fakin tsakanin tsakanin wato doki da jaki aka samu albadarai ba haka ba to kaga ba za a samu na adam ba kenan sannan ka in ma ka ce ma ko da ma ta fuskar waya kace kai waya baka ta ba amma dole haka za a yi kawai in ba za ka za a yi shi ne abin da kake cewa to wannan shi ne ma halin darura ba dole haka za a yi dole to ba kaga shi to shi ne ka ibni zamin na cewa to kaga in muka ce za mu yadda da wannan maganar cewa annabi adam ya shi Allah ta'ala bai faɗi tubarsa ba to ai kaga kusan ma muna ma ubangiji kushe ne mu ce ya za a yi ya faɗi laifi ko bai faɗi tuba ba kuma alhali za a samu wani babban shuba a ce annabinsa da aka san cewa annabawa ba sa shirka kuma sun faɗa cikin shirka to wannan kuma gaskiya duk ba lazim ba ne ba lazim ba ne saboda shi ubangiji ba a ciki na farko ba wai ya faɗa annabi adam ne karara ba shi ko wancan laifi da ya karara ya faɗa shi da aka wuce dan kakka samu shi wasu ce fata laqa adam min rabbika kalimat shi faɗa yayi a sahi kun sani ko ku sani ba yanzu ilimi da kuke da shi ne taskata wanda kuka taskace kuka zo kuka ban kaɗo nan bayanan to kuma ba za ku lalata ba ubangiji sai muku bayanan sai muku bayanan tunda inda ku samu ai akwai inda za ku ga za ku sami wato uzurin annabi adam duk inda ku samu wannan ilimin to a hankali ku ba a hankali a cikin wannan source din dai tunda ba yau kurani aka faɗa muku wannan sun mu dama shi ba ba kurani aka faɗa ba cewa ya faɗa ta sha'a kaga hablul khafifan haka ya faɗa a can kuma ce nan sun wahida ba faɗi cewa ƙara annabi adam bane sannan kuma shi kansa wannan shirkan da ake magana wani irin shirka ne ba shirka ne wanda suka yi canza addini su ba shi kanshi suka yi ba irin ita ya ƙara kawo wasu abubuwa yake cewa sannan kuma annabawa duka kamar yadda aka sani ba a tsoro da neman shirki ubangiji ya tsare su daga shirka ya za a ce sun yi shirka to wannan cewa da aka annabawa ba a tsoro da neman shirki ana maganar mutuwa da shirka ko ana maganar ana iya samun wani annabi wanda zai faro rayuwa wanda yake ba farko al'amari ba kan da'a ga ubangiji ba daga baya ya sami wato da'awa ta je masa saboda tsaba sala'ansa da yanar mutuncinsa daga baya wannan abin ya marike ne har zama annabi daga baya wannan babu abin da zai hana wannan babu abin da zai hana wannan shi yasa ba wasu daga cikin malamai suka yi fasalar aulat al-ulul fi millatina maganar shu'aibu da fadan Allah ya fa'amana da hulu da sauransu suka magana cewa babu wani abin da ya hana wannan mutuwa da shirka shine aibi yanzu misali magana ya faɗi game da Umar cewa inda Umar a lokacin wato Banu Isra'ila da zai iya zama annabi yanzu sai kana ganin wannan zai zama matsala ga Umar saboda kawai ya taɓa yin shirka Allah wannan ubangiji ke izina ba tunda gashi an yi magana ka ce annabawa baki ɗaya babu kamar Abubakar Abubakar kuma ya taɓa shirkan nan shi ba babu kamar Umar kuma ya taɓa shirka amma ba ya ke izina da shi a tawaffi min ikhlas wal iman wannan dai dalilin magana ba sai kuma yayin magana cewa kuma gashi ma anan iblis ya zo karama ya zo ya nuna musu cewa gashi maimakon yanda ya saba yi a yinsa dabarar sa ya zo musu karara to kaga duk wannan za mu karɓi wannan maganganun inda ba mu ruwaya yanzu dai ruwaya ta riga ta zo to ta riga ta yanke duk wani da yanda yanda ce da za a yi ruwayoyin sun riga sun tabbatar da wannan kuma saba ba wannan shi Sheikh Suleiman wanda yake inda shi kitabun tauhid yana cewa ba ba wani wanda ya taba yi inkari wannan magana sai ɗan bid'a. Daga baya ɗan bid'a suka fara kawo wannan magana saboda abin ya sha musu kai, sai suka kawo wani shubuhi suka ce kuma ta wannan ruwaya ba haka take ba, kuma haka ta wannan. To yanda ka bude wannan kuma to haka za ka bude duk wasu kofofi da su gode baya duk inda idan an kawo ruwaya ka ce kai ya sha maka kai maka yadda ba. To in aka mutu wannan to wannan duk sai ka zama ka kawo wannan ɗinsu. Insha Allah ban baga ba shi irin ilimin ansa ba. Idan muka zo sati mai zuwa za mu ba shi wannan ansan, sannan kuma mu ci gaba da faɗin wato masaliki da ake bayarwa na wato hanyoyi da ake ba Annabi Adamu. Annabi Adamu ba shirkan da ya yi ba shirka ne irin wannan shirkan da ake faɗa ba. Ai ko mu yanzu idan aka zami wani ya je ya yi wani abin da yake ba haka Allah ya ce ya yi ba, to wannan nau'i na shirka ba ko yaya? Mutlaƙin Ubangiji ya ce ka bi iyaye, baka zo ka bi iyaye ba. To ai yanzu ka sanya san zuciyanka ne abin tarayya da Ubangiji ba haka akai ba? Lokacin da Allah Ta'ala ya ce mashi kar ku kusanci wannan itaciya, da suka kusanci itaciyan wannan tarayya suka Ubangiji kuma tarayya ba, wannan nau'i na tarayya. So shi tashrikin nan tashriki ne a wajen da'a. Wajen da'a kuma ana iya samun shubha, shi yasa ba wajen da'a kullu an fi samun wato uzuri akan wajen bauta. A wajen da'a ana iya samun kaga wani yana bin wani babansa ko wani masoyinsa ko wani wanda yake bi ko wani sarkinsa fiye da kima, ana iya samun wani shubha. Amma a wajen ibada ba a samu. To a wajen ibada nan shine malamai ke kore Annabi Adamu, amma a wajen maganan da'a saboda suna ganin yana kashe musu da. Ko kai ne yanzu misali ƴan bandi suka kama ka, sai suka kama wani ganda ba haka ba ai. To yanzu yana kashe musu da, ba dole su mushi da'a ba, a zahiri su bari iya rayuwa da kila sa yi wani abu daga baya ko sa biki Allah. Su dai laifin su shine ya kamata su kumai da kuma zama da lamarin zuwa wurin Ubangiji. Yanda yake zai kashe shi din, to su zama sun mai da lamarin nan zuwa wajen Ubangiji, Ubangiji ya zama ya shi da kanshi ya ba su mafita. Amma su sai suka koma ga mafitan kansu. To kuma komawa ga mafitan kansu wannan kaga sai faɗin da su abin da kuma su yi gudu na wato sun yi ma wani Allah Ta'ala biyayya. To wannan shi ne abin da shi a takaice kusan da malamai suka yi da mafitan da suka bayar. Ba mu gama magana ba, insha Allah muka zo sati mai zuwa za mu faɗi sauran abin da malamai suke faɗa akan wannan aya insha Allah Ta'ala. Abin da muka tarbiyya Allah ba mu lada. Abin da muka kusa sallah ya fi mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you.